sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu rado barkamu da wannan la'asariya, sunan Nasir Fil Hashim Gumel tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana 24 ga watan Satumba na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
A wannan makon jami'an Koriya ta Arewa sun fitar da sanarwa biyu masu karo da juna da ke mayar da martani kan kiran da Koriya ta Kudu ta yi na kawo ƙarshen yakin Koriya a hukumance. Mata takwas da suka hada da mataimakan shugaban kasa uku da Prime Minister biyar na shirin gabatar da jawabinsu a yau Juma'a a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Sannan a Amurka, daraktan cibiyar kula da cututtuka ta amince da allurar rigakafin Pfizer ga wasu mutanen da suka kammala allurar rigakafin akalla watanni shida da suka gabata.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa gwamnan jihar Borno tare da masu ruwa da tsaki sun gudanar da wani taro kan wutar lantarki.
Muna kiran su daga kausan harce su dubi Allah su sa tsoron Allah a zuciyarsu. Wannan abu ne da za su sa al'umma bayin Allah.
Haka kuma za a ji cewa wata kotun birnin Yamai ta soke matakin hana wa kungiyoyin fararen hula yancin gudanar da zanga-zanga.
Wanda ya nuna cewa ma hana mutane su yi amfani da daman da constitution kundin tsarin mulki ya bada an ce wannan babban laifi ne ma wanda ana yi a tumumi mutum da shi.
Sai kuma shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma masu raro kuke aiko mana ta email, amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. A wannan makon jami'an Koriya ta Arewa sun fitar da sanarwa biyu masu karo da juna da ke mayar da martani kan kiran da Koriya ta Kudu ta yi na kawo ƙarshen yakin Koriya a hukumance. Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-a cikin wannan makon ne ya sabunta kiran da ya dade yana yi na ayyana dokar ta ɓaci don kawo ƙarshen yakin. Sanarwar alama ce da ke samar da ci gaba da kofar tattaunawa da Koriya ta Arewa. A ranar Alhamis, mataimakin Prime Minister harkokin waje na Koriya ta Arewa Ri Tae-sung ya fito kafar watsa labaran kasar ya kira sanarwar ta kawo ƙarshen yakin da yayi wuri, yayin da Amurka ke ci gaba da nuna kiyayya ga Pyongyang. Takamaimai ya ambaci kasancewar sojojin Amurka da ba kawai a Koriya ta Kudu suke ba har ma da fadin yankin. Sai dai Koriya ta Arewa ta sauya sanarwar sa'o'i kaɗan bayan da Kim Yo-jong, yar uwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, wacce take taka gagarumin rawa a alaƙar ƙasashen biyu a cikin 'yan shekarun nan, ta kira sanarwar ta kawo ƙarshen yakin da ra'ayi mai ban sha'awa, har ma ta ba da shawarar tattaunawa ta ƙarshe tare da Koriya ta Kudu kan batun. Mata takwas da suka hada da mataimakan shugaban kasa uku da Prime Minister biyar na shirin gabatar da jawabinsu a yau Juma'a a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Shugaban kasar Slovakia Zuzana Kaputova ta fada wa taron a farkon makon nan cewa ba za mu iya ceton duniyar mu ba idan muka bar masu rauni marasa rinjaye a baya, wato mata da 'yan mata. Shugabar kasar Tanzania Samia Suluhu Hassan, shugaba mace ta farko a kasar ta, tace annobar COVID-19 na barazanar dawo da nasarorin da muka samu a baya. Hakanan a ranar Alhamis, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi gargadi a taron koli kan matsalar karancin abinci a duniya, wanda ke neman inganta samar da abinci, inda ya ce kusan rabin duniya ba sa iya samar da abinci mai lafiya. Daraktar cibiyar kula da cututtuka na Amurka ta amince da allurar rigakafin Pfizer ga wasu mutanen da suka kammala allurar rigakafin akalla watanni shida da suka gabata. Ma'aikatan da ke gaba-gaba da suka hada da malamai, ma'aikatan kiwon lafiya da sauran waɗanda ayyukansu ke sanya su cikin haɗarin kamuwa da COVID, da mutanen da suke da shekaru 65 ko sama da haka, duk za su iya samun allurar. Kazalika waɗanda suke zaune a gidajen kula da tsofaffi da sauran mutane masu shekaru 50 zuwa 64 da suke da wata larurar rashin lafiya mai tsanani su ma an saka su a cikin wannan rukunin. Rochelle Walensky ta ƙara da ma'aikatan da ke sawun gaba a cikin jerin waɗanda suka cancanci karɓar rigakafin karo na uku wanda kwamitin bada shawarwari na CDC ya shirya. Matsayar ta Walensky ta sa ra'ayin hukumar ta CDC ya zo daidai da hukumar kula da abinci da magunguna ta FDA kan wanda ya kamata ya karɓi allurar rigakafin Pfizer a karo na uku.
To kafin Zara ta sake dawo da labari, za mu leƙa Najeriya inda gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum ya ce gwamnatin tarayya ta yi amfani da wata na'ura da za ta iya gano 'yan ta'addan da ke lalata turakun wutar lantarki da na sadarwa a ƙasar. Daga Maiduguri, Haruna Dauda Biyu na da cigaban rahoton.
Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum ya ce ya kamata gwamnatin tarayya ta yi amfani da wani na'ura da zai iya gano 'yan ta'addan da ke lalata tarakun wutar lantarki da kuma nauyoyin sadarwa da ke tarayyar Najeriya. Gwamnan ya dai bayyana haka ne a wani taro da ya gudanar a garin Maiduguri kan matsalar wutar lantarki da aka fuskanta watanni 9 suka gabata. Taron dai na cewa an yi asarar kuɗin shiga na fiye da biliyan 1.7 sakamakon lalata wutar lantarki da aka yi a ƙasar. Da gwamnatin tarayya dai ta yi alƙawarin mai dotar ta yi amfani da iska mai gas a cewar shugaban manajan samar da wutar lantarki na ƙasar Alhaji Mele Kyari wadda kusan watanni uku kenan har yanzu babu wannan batu. Da haka gwamnatin jihar Borno bari ta kira taron masu ruwa da tsaki a tarayyar Najeriya wanda ya haɗa da ministan noma na jihar Alhaji Baba Shehuri da ministan wutar lantarki Alhaji Abubakar Aliyu wanda ya samu wakilci da ministan sadarwa na ƙasar Alprofesor Ali Fantami wanda shi ma ya samu wakilci wani daga cikin jami'an gwamnatin tarayya da kuma sanatoci da majalisun tarayya da alkali da dattawan jihar Borno da jami'an tsaro da wakilcin manyan daga jihohin Borno da Yobe da farin hula da ke wakiltar jihohin. Ranar Juma'a da gabata ne da ya gudanar da wannan taro wanda gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum ya soma da cewa
sometimes in January this year the insurgents presently planted explosive devices and detonated them on some of the high tension wires supplying the electricity to the state leading to the power lines towers around Auno exit. This invariably culminated in the total darkness which we have been experiencing for the past 9 months.
Yace a wani lokaci a watan January nan ne wannan ta'adda ta lalata tarakun wutar lantarki da ke samar da wuta zuwa garin Maiduguri a wajen wuraren ƙauyen Auno. Wannan shi ya haifar da matsalar wuta da muke fuskanta a yanzu kusan watanni 9 kenan a jihar Borno wanda kuma hakan wasu na dogara ne ta hanyar samun abinci su cewar gwamnatin jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum. Shi kuma ministan ya da labari da aladun cikin gida na tarayyar Najeriya Alhaji Lai Muhammad cewa
to create in the public mind that government property are indeed citizens' property and so must be protected for the benefit of all. B. To sensitize communities, especially those where infrastructure are located.
Yace ya kamata mu sa a zuciyar mutane cewa kayan gwamnati kayan al'umma ne don haka jama'a suna da haƙƙin kare waɗannan kayayyaki don ci gaban kansu da kansu. Kuma na biyu shine a faɗakar da jama'a musamman waɗanda aka dasa irin wannan kayayyaki a wurarensu da su zama masu lura da kunawa da su. Injiniya Abdulsalam Mustapha Kacalla shine shugaban ma'aikatar samar da wutar lantarki na karkara da ake kira Rural Electrification Board.
Karshen wannan matsalan shi dai yanzu ya kamata federal government ta duba wannan tsari da ake yi na rashin sana'a. Wannan rashin sana'a shine dai ya kawo wannan matsala a ƙasa. A duba shi a koma community policing.
Alhaji Ahmed Satomi daga majalisun wakilan tarayyar Najeriya na karamar hukumar jiri da kuma wannan rashin wuta ya shafa ga abin da ke cewa
muna kiran su da kakkausan harce su dubi Allah su sa tsoron Allah a zuciyarsu. Wannan abu ne da za su sa al'umma bayin Allah su shiga cikin wani yanayi wanda abincin cikin sa ma wahala ke bashi ko abincin da ya noma sai ya kawo shi injin kafin yayi nika injin din nan kuma wuta ne kaga talaka ne ya shafa. Shi gidan gwamnati ba za ta zamana ba wuta ba, gidan wanda yake da shi mai galiwu mai hali ba zai zamana ba wuta ba.
Makon da ya gabata na ran Lahadi aka samu rahoton cewa an sake lalata tarakun wutar lantarki wanda akan yi sake maida hannun agogo baya game da wannan gyara da ake da niyyar yi wanda kuma ya kasance sau uku kenan ana lalata tarakun wutar lantarkin. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka, daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Zahra dauke da sauran labarai.
Tsohon dan sandan Minneapolis Derek Chauvin ya daukaka kara kan hukuncin da aka yanke masa na kisan George Floyd, inda ya shigar da korafe 14 da suka shafi shari'ar tasa a farkon wannan shekarar. Mutuwar Floyd bakar fata ne shekaru 46 a cikin watan Mayu na shekarar 2020 ta haifar da manyan zanga-zangar kiran a tabbatar da adalci kan bakakken fata da aka dade ba a gani ba a cikin gwamman shekaru. Chauvin, wanda a watan Yuni aka yanke masa hukuncin shekaru sama da 22 a gidan yari saboda kashe Floyd ta hanyar danne wuyansa da gwiwarsa na kusan minti 10, ya daukaka karan ne a daren Alhamis a wata kotu da ke Minnesota, rana ta karshe da ta rage masa a dama da yake da ita ta daukaka kara. Yana zargin jihar da rashin yi masa adalci tare da lissafa wasu korafe da yake da su kan masu taimakawa alkalin wajen yanke hukuncin. An kama tsohon shugaban yankin Catalonia Carles Puigdemont a ranar Alhamis a Italiya, kamar yadda lauyansa da wani ne taimaka masa suka faɗa. Kama Puigdemont na zuwa ne shekaru 4 bayan tserewar da ya yi sakamakon zaben raba gaddama na 'yancin kai da hukumomin Madrid suka ce ya saba doka. Ana sa ran zai gurfana a gaban kotu a yau Juma'a, inda daga nan ne mai yiwuwa a ta sakeyarsa zuwa Spaniya don ya fuskanci hukunci. Babban hadiminsa Joseph Luis Alay ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa ana tsare da shugaban na Catalonia a Alhegro, Sardinia, wanda tun bayan da ya gudun hijira a shekarar 2017 yake zaune a Belgium. Lauyan Puigdemont Gonzalo Boye ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa an kama shi ne a lokacin da ya isa Italiya, inda yake tafiya a matsayinsa na dan majalisar tarayyar Turai.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wata kotun birnin Yamai ta bayyana kungiyoyin fararen hula a shari'ar da ke tsakaninsu da ma'aikatar magajin garin Yamai, wacce suke zargi da saba kundin tsarin mulkin da ya bayyana kowane dan Nijar yancin gudanar da zanga-zangar lumana. Matsayar ya cika sharuɗan da aka shata masa. Wakilin muryar Amurka a Yamai Solomoni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Ainihi kungiyar Alternative Espacito da kungiyar Croisad ne suka maka ma'aikatar magajin garin Yamai a kotu sakamakon lura da yadda jami'an take watsi da takardar neman izinin gudanar da zanga-zangar kungiyoyin fafutuka a ƙurarren lokaci a kasari a cikin daren Juma'a, abinda ake kallonsa a matsayin wata dabarar hanawa waɗannan kungiyoyi samun isasshen lokacin kalubalantar wannan mataki a kotu. Bayan nazarin hujjojin bangarorin biyu, kotun ta Yamai a zamanta na 23 ga watan nan na Satumba ta ce hukumomin Yamai sun taka doka, saboda haka ta umarce su su biya diyar tamma guda ta sefa don shafe hawayen waɗannan ƙungiyoyi. Abinda shugaban kungiyar Alternative Espacito Musa Cangari ya ce bai zo musu da mamaki ba.
Dama din sun san ba gaskiya ba ne suke hanawa, ai ba cikin rashin sani ba ne suke yi, da gangan ne mutane suke yi. To yanzu da aka yanke hukunci karara wanda ya nuna cewa ma hana mutane su yi amfani da daman da constitution daman da kundin tsarin mulki ya bada, an ce wannan babban laifi ne ma wanda ana yi a tumumin mutum da shi kenan, babban nasara ce a gare mu kuma babban nasara ce na 'yan kasa gaba daya. Lalle muna murna haka nan, kuma muna fatan su waɗancan su ma kansu nasiha su yi amfani da abin da kotu ya yanke, ta saboda wannan shi ne gaskiya.
Dalilan tsaro da na barazanar yaduwar annobar corona ne hukumomin na Yamai ke bayyanawa a matsayin hujjojinsu na haramtawa jama'a gudanar da zanga-zanga 'yan shekarun nan biyu. To amma a cewar Abd Alhaji Idi na hadakar FSCN bai dace ba a fake da kowane irin dalili don toyewa ƴan ƙasa ƴancin da ke rubuce cikin kundin tsarin mulki.
A dade ana yi sai gaskiya, yau to gaskiyar ta fito. In ka kawo kuduri ran Juma'a da ran Juma'a ita ce ranar aiki na ƙarshe. Kenan ka toshe ma ƴan ƙasa damar da shari'a ta ba su su soki kudurin naka, shine shari'a ta hudu. A wanga gangancin da ya rika yi aka rika kama ƴan ƙasa. Ƙasa kamata a ce ƙasa ce wadda ake bin doka, amma ƙasar ta mugata nan dai kai dai.
Takaddama akan ƴancin gudanar da zanga-zanga ta yi kamari ne a nan Nijar daga shekarar 2018 bayan da muƙaddashin magajin garin Yamai Muktar Mahmudu ya kafa dokar hana zanga-zanga da dukkan wani gangamin ƴan fafutuka a ranakun aiki, wato daga Litinin zuwa Juma'a, da nufin taka burki ga masu tarzomar ƙalubalantar sabuwar dokar haraji. Kafin daga bisani a alakanta matakin da dalilan tsaro da na barazanar yaduwar annobar COVID-19, kuma haka shi ma zababban magajin gari mai ci Umaru Dogari na jam'iyyar Lumana ta ƴan Hamayya ya ci gaba da zartar da matakin hana zanga-zanga a ƙurarren lokaci, abinda ya sa ƙungiyoyin fafutuka suka jajirce don ganin kotu ta soke abinda suke kira alamomin kama karya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida da Sule Mummuni Barma, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashirin mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Mako zai nazari ne kan jawabin farko da shugaban Amurka Joe Biden ya yi a matsayinsa na shugaban ƙasa a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudana a birnin New York da ke nan Amurka, inda ya taɓa batutuwa da suka haɗa da annobar COVID-19, ɓacewar Amurkan daga Afghanistan, da dangantakar Amurka da sauran ƙawayenta. Yau batun da za mu tattauna kenan a cikin shirin namu na wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. A ranar 30 gabata ne shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana a gaban Majalisar Ɗinkin Duniya a karon farko a matsayinsa na shugaban ƙasa, inda ya bayyana wa duniya cewa Amurka a shirye take da taimaka wa duniya wajen shawo kan kalubalen da ake fuskanta.
Ending this pandemic, addressing the climate crisis, managing the shifts in global
power dynamics. Yace kawo ƙarshen wannan annoba da tunkarar matsalar sauyin yanayi da yadda al'amura ke sauyawa a duniya. Da yin kuskure ma ga fannin kasuwancin duniya da ɓullar sabbin fasahohin zamani da matsalar ta'addanci da duniya ke fuskanta, duk Amurka a shirye take da taimaka. Yayin da ke magana kan dangantaka da ya tsama da ake samu tsakanin Amurka da Rasha da China, Biden ya ce akwai buƙatar waɗannan manyan ƙasashe su rika kaucewa duk wani abu da zai haifar da rikici a tsakaninsu. Ya ce Amurka a shirye take ta yi aiki da duk ƙasar da ta bi hanyar lumana dangane da wani saɓanin da ka iya aukuwa, saboda samun akasin hakan zai sa dukkanmu mu fuskanci abin da ba shi da daɗi. A nashi ɓangaren, shi ma babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi makamancin wannan kira ne.
COVID and the climate crisis have exposed profound fragilities of society.
Yace annobar COVID-19 da matsalar sauyin yanayi sun haifar da rauni a tsakanin al'ummomin duniya. A maimakon mu rusuna mu fuskanci waɗannan kalubale, sai muna nuna jiji da kai. Maimakon mu zabi haɗin kai, sai muka zabi hanyar da zamu wargaza kanmu.
Instead of the path of solidarity, we are on a dead end to destruction.
Shi dai shugaban na Amurka ya yi alƙawarin ba da tallafin har dala biliyan 11.4 don tallafawa ƙasashe wajen yaƙi da matsalar sauyin yanayi, a kuma samar da tattalin arziki mai dogaro da tsaftacciyar hanya wajen samar da makamashi. Ko da yake wasu sun nuna shakku kan wannan alƙawari na Biden. Joseph Marchcote, Jami'i ne a cibiyar nazarin tsare-tsare da harkokin ƙasa da ƙasa a nan Amurka.
The U.S. also has a history of making fairly large pledges.
Ya ce Amurka tana da tarihin yin manyan alƙawura kan samar da tallafi a fannin yaƙi da matsalar yanayi, amma sai ta gaza aikawa da kuɗaɗen idan an tashi buƙatar su.
But missing them when it comes to actually sending the money.
Kuma duk da haka, wasu na ganin jawabin na Biden ya sha bamban da na gwamnatin da ta shuɗe. Wacce ta yi adawa da batun haɗin kan ƙasashe musamman a fannin tattalin arziki. Amma kuma Biden na fuskantar babban ƙalubale wajen shawo kan ƙawayen Amurka kan su amince da cewa ƙasar ta dawo sahun gaba wajen yin jagoranci a duniya. Michael Kugelman, babban jami'i ne a cibiyar da ke kula da harkokin ƙasashen Asiya ta Wilson Center.
The fiasco that took place in Afghanistan over the last
Yace hargitsin da ya faru a Afghanistan cikin ƴan makonnin da suka gabata dangane da janyewar Amurka ya sa ƙasashe da dama cikin fargaba. Saboda haka na ga yana da kyau shugaba Biden ya yi amfani da taruka kamar na Majalisar Ɗinkin Duniya wajen aikewa da duniya, musamman ƙasashen da ke ƙungiyar tsaro ta NATO a Asiya, sakon cewa duk da abin da ya faru a Afghanistan, Amurka ba za ta gaza wajen nuna goyon baya ga ƙawayenta ba.
Its allies and its partners.
Duk da wannan hargitsi da janyewar ta haifar a Afghanistan, Biden ya ce ficewar Amurka a ƙasar ita ce abu mafi a'ala wajen kawo ƙarshen yakin da yaki cinyewa. Sai dai a wani ɓangaren kuma da ya shafi fannin diplomasiya, Biden na fuskantar fushin Faransa kan sanarwar da Amurka da Burtaniya suka yi na cewa za su ba Australia jiragen yakin ruwa masu nutso wanda ke amfani da makamashin nukiliya. Lamarin da ya dagula matsayin da aka cimma kan irin waɗannan jiragen yaƙi masu nutso a ƙarƙashin ruwa da ake kira submarine. Masu lura da al'amuran da ke faruwa sun ce duk da cewa akwai buƙatar a samar da daidaito a dangantakar ƙasashe, akwai kuma fargabar kan ko tasirin yin hakan abu ne da zai ɗore. Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Patsy da Kusuwara da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu kasance lafiya.
A gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma sai wasu daga cikin saƙon da kuma sauraro kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adamu Rajawe, ya ce a gaskiya yawan ciwo bashin da gwamnatin Najeriya ke yi abin ya yi yawa, kuma babban abin takaici shi ne ba gani a ƙasa muke yi ba, domin ba mu sanin inda kuɗin ke makalewa, kuma gashi ana ƙara wa ƙasar mu nauyin bashi, don haka da saki bin yarda ba. Sai kuma sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabar Jau da Fatin Ado Salati Goma da Annabar Jau. Suka ce ciwo bashin zunzurutun kuɗi a naira tiriliyan 4 da shugaba Buhari ke shirin yi bayan tarin tilin basussukan da ake bin ƙasar mu Najeriya abin al'ajabi ne ga mai hankali. To wai ma idan aka busa kawan tashin kiyama ana bin Najeriya bashi, in mun je lahira shugaba Buhari ne zai biya bashin ko kuma talakawan Najeriya? Shi kuma saƙonmu na gaba cewa ya Allah, duk mai hannu a cikin ta'addancin da ke faruwa a jihar Zamfara, Allah kai mana maganinsa. Saƙo daga kawo mai ruwa Bajuga. Sai kuma saƙon da ya fito daga Sani Muhammad Cin da unguwar Karfin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya, ya ce haƙiƙa sake ciyo bashi ga Najeriya da shugaba Buhari ya yi abin ayaba ne. Allah ya sa al'ummar ƙasarmu Najeriya mu amfana da wannan bashi. Sai kuma saƙon gaba da ya yi fara da sallama, ya ce muryar Amurka haƙiƙa amincewa ko sahalewa da 'yan majalisun ƙasarmu Najeriya suka yi na gwamnati ta ƙara karɓo bashi ya nuna ba sa sauraron al'ummar da suke wakilta, domin kuwa da suna sauraron su ya kamata su sa gwamnati ta yi wa al'ummar ƙasar bayani dalla-dalla na kuɗaɗen da aka rantu a baya kafin su amince a karɓo wani. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya ba mu shugabanni na gari masu kishin ƙasa. Saƙo daga Amina Adamu Malam Madori a jihar Jigawa. Saƙonmu na gaba cewa muna taya hukumar kula da yaƙi da cin hanci da rashawa ta halisiyya da ke jamhuriyar Nijar murnar samun sabon shugaba, da fatan Allah ya ba shi ikon gudanar da aiki a bisa gaskiya da riƙon amana. Saƙo daga Sani mai lange-lange ya wuri. S Sai kuma sakon da ya fito daga Abubakar Kawu Girgiri ya ce farashin dala na tashi. Rayuwar talakan Najeriya tana ƙara shiga kunci. Yanzu har ta kayan da ake sarrafawa a gida farashin su suna neman ya gagara talaka. Saboda haka wannan kira da jam'iyyar PDP ta yi na saukar da babban gwamnan bankin Najeriya Gadun Emefiele babu maganar siyasa gaskiya ce domin dai ya gaza ainun ganin yadda darajar naira ke ci gaba da faduwa. Sai kuma sakon Yusuf Bazuka mai leda gwalla jihar Bauchi ya ce hukunta masu sayar da takardar rigakafin corona na Jabu da gwamnatin Najeriya za ta yi hakan ya yi daidai. Sai kuma sakon Faruku Mahe Karoga da Kinunu Sani Musari daga jihar Sokoto. Haƙiƙa kawo mutum uku cikin waɗanda ake zargin satar alabin makarantar Kaduna a bada ciki ne domin zai ba da dama a kai ga gano sauran 'yan ta'addar da suka hana al'umma sakat. Daga ƙarshe muke addu'a Allah ya ƙara ba jami'an tsaron ƙasar mu nasara. Saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Muhammad Salihu Kauran na Moda Zamfara. Ya ce komawa tsohon ministan harkokin sufurin saman Najeriya Femi Fani Kayode a cikin jam'iyyar APC mai mulki wata ƙarin manuniya ce da ke ƙara tabbatar da cewa galibin 'yan siyasar Najeriya ba su da wata aƙida kuma suna siyasa ne kawai don samun abin biyan buƙatun kawunansu ba wai don kishin al'umma ko kishin ƙasa ba. Don haka ya kamata matasa masu siyasar cin mutuncin junansu su ɗauki darasi. Madalla, don nan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici.
Makon jami'an Koriya ta Arewa sun fitar da sanarwa biyu masu karo da juna da ke mayar da martani kan kiran da Koriya ta Kudu ta yi na kawo ƙarshen yakin Koriya a hukumance. Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in cikin wannan makon ne ya sabunta kiran da ya dade yana yi na ayyana dokar ta ɓaci don kawo ƙarshen yakin. Sanarwar alama ce da ke samar da ci gaba da kofar tattaunawa da Koriya ta Arewa. Mata takwas da suka hada da mataimakan shugaban kasa uku da Prime Minister biyar na shirin gabatar da jawabinsu a yau Juma'a a babban taron Majalisar Dinkin Duniya. Shugaban kasar Slovakia Zuzana Kaputova ta fada wa taron a farkon makon nan cewa ba za mu iya ceton duniyar mu ba idan muka bar masu rauni marasa rinjaye a baya, wato mata da 'yan mata. Daraktar cibiyar kula da cututtuka na Amurka ta amince da allurar rigakafin Pfizer ga wasu mutanen da suka kammala allurar rigakafin akalla watanni 6 da suka gabata. Ma'aikatan da ke gaba-gaba da suka hada da malamai, ma'aikatan kiwon lafiya da sauran waɗanda ayyukansu ke sanya su cikin hadarin kamuwa da COVID da mutanen da suke da shekaru 65 ko sama da haka duk za su iya samun allurar. Kazalika waɗanda suke zaune a gidajen kula da tsofaffi da sauran mutane masu shekaru 50 zuwa 64 da suke da wata larurar rashin lafiya mai tsanani su ma an saka su a cikin wannan rukunin.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma a shirinmu na dare da misalin karfe 9:30 za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya zurin shafinmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da Tiyani gabatar da shirin da kuma Julius Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Phil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Assalamu alaikum.